This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan lasariya kan mitoci 22 da 25 masu aron mu a Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukan sazangon FM masu na'urar computer suna iya jin mu kai tsaye da lokacin da muke gabatar da wannan shirye-shirye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai
Iran da wakilan manyan kasashen duniya ciki har da na Amurka sun dukufa wajen ganin an kammala ganawar watanni 18 da aka kwashi ana yi domin cimma matsaya
To madalla a gaishe ka
Babban hafsan sojojin Najeriya kenan Lieutenant General Kenneth Tobia Jacob Minima yake jawabin bude taro karo na biyu da yayin da manyan komandojin sojin kasar dazu-dazun nan a nan Abuja.
Kaman mu samu labarin cewa shugaban kasa ya sauki dukkan hafsoshin Najeriya wanda zamu kawo muku labarin an jima kadan.
Har yana kiran mu da maganar wai daga cikin yaran mu ne wai ake sabon din nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ba mallan Nasiru Rufai kwana uku ya fito ya janye wannan sharri akan mu abzaliya alakanta mu ga mutanen da kowa ke jin tsoro ya fito ya janye wannan magana
kakakin mabarata a jihar Kaduna aka ji za ku ji karin bayani ba labaran duniya a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin masu tattaunawa a bangaren Iran da wakilan manyan kasashen duniya ciki har da na Amurka sun dukufa wajen ganin an kammala ganawar watanni 18 da aka kwashi ana yi domin cimma matsaya kan takaddamar nuclear Iran. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce yana da yakinin za a cimma matsaya guda ko da yake ya ce akwai batutuwa da suka rage kuma ya ce ba zai yi alƙawarin za a cimma matsaya a ƙarshen yau Litinin ba. A jiya Lahadi, mahalatta taron suka kyankisa cewa bangarorin biyu suna dab da kulle yarjejeniya. Yau 13 ga watan Yuli na daga cikin jerin ranakun da bangarorin biyu suka shatawa kansu a matsayin wa'adin ƙarshe na kulle yarjejeniyar. Sai dai wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Iran Alireza Mir Yusufi ya ce babu batun ko za a ƙara tsawaita wa'adin. Kasar Girka da ƙawayenta na nahiyar Turai sun amince da wani sabon shirin ceto tattalin arzikin ƙasar a karo na uku. Bayan wani taron koli da suka gudana cikin gaggawa a yau Litinin shugaban kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya bayyana cewa an samu daidaito na bai daya a birnin Brussels bayan sa'o'i 17 da aka kwashe ana tattaunawa kasar ta girka ta amince da wasu jerin sharuɗa masu tsauri domin ta ci moriyar tayin bashin kusan dala biliyan 100 wanda take matukar bukata gabanin kaiwa ga wannan matsaya kamfanin dallancin labaran Faransa Ya rawaito cewa wato wata majiya da ba a bayyana ba wacce ta ce an samu daidaito tsakanin Prime Minister Girka Alexis Tsipras da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa François Hollande da kuma Mr Tusk na kungiyar tarayyar Turai daga cikin matakan tsuke bakin aljihu da Girkan ta amince za ta aiwatar akwai ƙarin kudaden haraji da za ta yi da kuma zaftare kudaden fansho Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yau Litinin kasar Iran ta sanar da shirin kaddamar da harharai domin kwato lardin Anbar da ya fada hannun mayakan ISIS waɗanda suka karbe wurare da dama ciki har da buranin Ramadi da Fallujah. Sanarwar wacce aka yi ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun Iraki da mayakan Shi'a da na Sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin. Gwamnatin ta Iraki ta fi mai da hankali ne kan kwato garin Anbar. Tambayan da aka kwace garin Ramadi lamarin da ya janyo kakkausar suka ga dakarun kasar musamman ma kan yadda suke tinkarar mayakan. Birnin na Ramadi na da tazarar kilomita 125 daga Bagadaza babban birnin kasar inda wasu harare suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 29 suka kuma raunata wasu 80 a jiya Lahadi. Hukumomi a kasar Mexico suna tsare da wasu ma'aikatan gidan yari su 18 domin zarginsu da hannu a tserewar shahararren mai safarar miyagun ƙwayoyin nan da ake kira Joaquin El Chapo Guzman. bayane kuma na nuna cewa an jingine tashin jirage a Tuluko saboda kusancin tashar da gidan yarin. Wannan kuma shine karo na biyu cikin shekaru 11 wato 14 da yake tserewa daga gidan yarin wanda ke da tsatsauran matakan tsaro. A jiya Lahadi jami'an tsaro na kasar suka bayyana cewa lokaci na karshe da aka ga Guzman shine lokacin da yake wanka a gidan yarin mai suna Altiplano. Shi dai Guzman ya kasance yana jagorantar wata kungiya mai suna Sinaloa wacce ta shahara wajen safaran muggan kwayoyi ta karkashin kasa akan iyakokin kasar Amurka da Mexico. Gwamnatin China ta ce hada-hadar shige da ficen kayayyakin kasuwancinta ya ragu da kashi kusan 7 a farkon rabin wannan shekara ta 2015 idan aka kwatanta da shekara da ta gabata. Kamar da hukumar shige da ficen kasar ta fitar a yau Litinin, an samu nakasu a cinikayya ne da kashi 6.9 wanda hakan ya gaza makin da hukumomin kasar suka shata na karuwar hada-hadar kasuwanci a wannan shekara. A watan Yuni hukumomi sun ce fitar da kayayyaki zuwa kasashen ƙetare ya ragu da 2.8 wanda hakan ya dara na watan Mayu. Kana shigo da kayayyaki cikin kasar ya ragu da kashi 6.1 a watan da ya gabata. Hukumomi sun danganta wannan lamari da raguwar masu buƙatar kayayyaki a cikin gida da kuma kasashen ƙetare.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC Mahmud Lalo gabatar. To madalla kamar yadda muka sheda muku mun samu labarin cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami dukkan manyan hafsoshin Najeriya ya kuma nada sabbi a madadin su ga Ibrahim Alfa Ahmed da sanarwar da dumi-dumin sa yanzu nan.
To sahabu sanarwar da shi kakakin shugaban kasa wato Femi Adesina ya turo dazun nan cewar yake yi shugaba Muhammadu Buhari ya amince da nadin manjojenar Abayomi Gabriel Olonisakin a zaman babban hafsa na dakarun tsaron Najeriya, sai kuma manjojenar T.Y. Buratai a zaman babban hafsa na sojojin kasa, sai Rear Admiral Ibok Ete Ekwe Ibas a zaman babban hafsa na mayakan ruwan Najeriya, sai Air Vice Marshal Sadiq Abubakar a zaman babban hafsa na mayakan saman Najeriya, sai kuma Air Vice Marshal Monday Riku Morgan a zaman babban hafsa na ofishin leken asiri na rundunar sojin Najeriya, sai kuma manjojenar Babagana Mangunu mai retire wanda aka natsa a zaman wato aka nada shi kenan a zaman mai ba shugaban kasa shawara kan wato harkokin tsaro na kasa.
Haka to Ibrahim baya ga haka kuma mai wannan sanarwa ke cewa?
To a wannan sanarwa dai ta zo kunshe da dan bayani na takaitaccen tarihin su waɗannan sabbin hafsoshin soja da aka nada a Najeriya. Shi dai wato babban hafsa na sojojin tsaron Najeriya baki daya wanda shine kamar babban hafsa na ƙasa baki daya kenan, wato Major General Olonisakin ya fito ne daga jihar Ekiti a yankin Are wato yankin kudu maso yammacin Najeriya, kuma kafin wannan nadi nasa shine shugaban babban makarantar nan ta horas da sojoji wadda ake kiranta TRADOC wadda take Mina a jihar Niger. Haka ne shi kuma wato babban hafsan sojojin kasa na Najeriya wato Major General Buratai kamar yadda aka sani dan jihar Borno ne, kuma kafin wannan sabon nadi da aka mishi a yau din nan shine komanda na rundunar sojojin haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa sabuwa da aka kafa wadda headquarterta ke birnin Injamina a ƙasar Chadi. Kuma kafin nan shi dai manjojenar Buratai din ya taba zama komanda na brigade ta biyu ta sojojin Najeriya wanda ke Fatakwal, ya kuma zamo komanda na makarantar sojojin nan wadda take Jaji a jihar Kaduna kware da gaske. Sai shi kuma wato babban hafsa na mayakan ruwan Najeriya Rear Admiral Ibas wanda ya fito ne daga jihar Cross River, ya shiga aikin sojoji a shekarar 1979 inda a shekarar 1983 ya fito da mukamin nan da ake kira sub lieutenant wura wato mukaman da ya rike suna da yawa ya taba zama provost marshal na rundunar mayakan ruwan Najeriya taba zama staff officer na makarantar horas da sojojin ruwa da makamantan su kuma kafin wannan nadi da aka mishi a yau shine babban jami'i na wani kamfanin mayakan ruwa da ake kira Navy Holdings Limited sai a babban hafsan mayakan sama sabo kenan wato Air Vice Marshal Sadiq Abubakar wanda shi ya fito ne daga jihar Bauchi kuma kafin wannan mukami nasa shine mai kula da tsare-tsare wato na bangaren headquarter rundunar mayakan saman Najeriya ya kuma lura da hanyoyin sadarwa da horaswa na rundunar wato mayakan saman Najeriya kuma kamar yadda ka sani kaga wato uku daga cikin waɗannan sabbin hafsoshi da aka nada wato sun fito ne daga yankin arewa maso gabashin Najeriya
inda ake fama da rikici
a halin yanzu.
To Ibrahim, za mu ci gaba da kawo bayanai dangane da waɗannan sabbin nade-nade da shugaban ƙasa ya yi a cikin shirye-shiryen mu masu gabatowa. Mun gode ƙwarai da gaske. To madalla, kamun a samu wannan sanarwa, tsohon hafsan sojin ƙasa Lieutenant General Kenneth Minima ya ce cikin 'yan kwanakin na sojojin Najeriya za su afka dajin Sambisa. Minima ya bayyana haka ne a wani taro da ya yi da dukkan kwamandojin Najeriya daga inda Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto a Abuja.
Babban hafsan sojojin Najeriya kenan Lieutenant General Kenneth Tobia Jacob Minima yake jawabin buɗe taro karo na biyu da ya yi da manyan kwamandojin sojin ƙasar ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. General Minima ya ce mayakan Najeriya sun yanto dukkan sassan da a baya aka rasa su yayin gwagwarmayar 'yanta da ƙayar baya a shiyyar arewa maso gabas. Kuma yanzu haka dakarun Najeriya na shirin yin ƙawanya a dajin Sambisa don kai farmakin da zai sa musu kwaf ɗaya don 'yanto shi daga hannun 'yan ta'adda. Lieutenant General Minima ya ce sha'anin tsaro ba na jami'an tsaro ne kaɗai ba, amma wani al'amari ne da ya shafi kowa da kowa. Ya hori 'yan Najeriya da suke lura da duk wani abin da ke faruwa tsakaninsu a cikin motocin bas-bas ne ko a kasuwanni, kana gujewa wuraren da ake taruwa mai cike da cinkoso. Ya ce kowane mutum yake taka tsantsan da ɗan uwansa musamman a wannan hali da ake ciki. Na tambayi babban hafsan sojin na Najeriya cewar duba da yadda suke cewa sun fatattaki 'yan ta'adda, ta yaya aka yi har yanzu ake samun ƙonar baƙin wake da kuma kai hare-haren bumabamai? Sai General ɗin ya ce kasancewar an tara za su da ƙarfin soja yanzu ba sa iya yin wani katabus irin na fito na fito, shi yasa suka fara kai hare-haren ƙonar baƙin wake da kuma yakin sarika noke ta hanyar tada da mabamai a kasuwanni, wuraren ibada da sauran wuraren taruwar jama'a don tabbatar da sun haddasa barna tsakanin jama'a. Daga bisani kuma na tambayi mai magana da yawun sojojin Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka ko me ake ciki dangane da yaƙi da ta'addanci da sojin Najeriya ke yi a halin yanzu?
Kai ka sani mutane ne da suke zaune sun kame garuruwa da wurare da dama, yanzu galibin su an kashe su kuma sauran duk sun kaura, kuma waɗannan wurare da sansanoni da suka kashe babu saura face dajin Sambisa. Akwai 'yan karkabi waɗanda so suke su nuna cewa suna da tasiri, shi ne suke neman wurare inda dai za su yi yakin sarika noki don su nuna cewar suna nan. Kuma kamar yadda kanshi shugaban mu ya yi bayani cewar makasudin wannan taro shi ne za a duba a ga kuma yadda za a kullo mu da za a kullo mu wannan abu, kamar yadda aka tattabe su a sauran garuruwa haka za a kakkabe su a bayan ƙasa.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hassan Maina Kaina. Mabarata a jihar Kaduna waɗanda suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa su da dokar da gwamnatin jihar ta kafa na hana barace-barace da tallace-tallace sun yi barazana zuwa kotu kan zargin gwamnan jihar Malam Nasir Rufa'i ya ɓata musu suna. Ga Lawal Isa ya ƙara da cigaban wannan rahoto.
Malam Muntari Sale shi ne mai magana da yawun ƙungiyar naƙasassu a jihar Kaduna.
Makasudin wannan bore shi ne godiya ce muka zo mu maida ga Malam Nasiru Rufa'i
sakamakon gudunmuwar da muna kasasu muka bashi a siyasance mun yi karo karo da kudin mu mun yi alje local gamma 23 din nan babu inda na kasasu bisu je ba amma daga karshe yanzu ga sakamakon da akai mana wanda Malam Nasiru Rufai har yana kiran mu da maganar wai daga cikin yaran mu ne wai ake wake sabon din nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin da bai da abincin da zai ci mutumin da abincin da zaka ci bai wadace ka ba mutumin da kai tunanin kake kana rayuwar tsuntsu in kana samu na yau kana tunanin na gobe a zo ai maka wannan sharrin mun ba Malam Nasiru Rufai kwana uku ya fito ya janye wannan sharri akan mu a bisa ya alakanta mu ga mutanen da kowa ke jin tsoro ya fito ya janye wannan magana in bai fita ya janye wannan magana ba ina so in tabbatar maka court za ta raba mu da gwamnatin jihar Kaduna abu na biyu imam dinnan yazo yana kama mu bai ba mu abincin da za mu ci ba Malam Nasiru Rufai bai ba mu aikin da za mu yi ba saboda haka ina so in tabbatar maka amma yanda yace bai jin tsoro dinnan wallahi tallahi wallahi tallahi na kasasunmu ba za su babbara a Kaduna ba sai dai in za a soye su ko za a tsire su
to ko me dalilin gwamnatin jihar Kaduna na haramta tallace-tallace da barace-barace a gefen hanya kuma wannan tanaji ta yi waɗanda suka maida waɗannan hanyoyi wurin cin abincin su Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Rufai
dalilin da yasa gwamnatin jihar Kaduna ta dakatar ko kuma ta hana barace-barace da tallace-tallace a jihar Kaduna saboda dalili ne na tsaro domin a saki daurara matakan tsaro a kuma kare rayukan mutanen jihar Kaduna musamman mutane wanda suke barace-barace da kuma a tallace-tallace a jihar Kaduna idan ka duba abubuwa wanda suke faruwa a kasa musamman hare-haren da ake kaiwa yawancin mutane wanda suke wannan harin kananan yara za gan suna shigan tallace-tallace ne ko kuma shigan barace-barace ba wai muna zargin mabarata da kuma wanda suke tallace-tallace ne da wannan aikan bane a'a wanda suke tada bama-bamai suna fakewa ne a sunan barace-barace da kuma tallace-tallace
amma korafin da suke shine kuna da wani tanaji da kuka yi musu don maye gurbin wannan abin da suke neman abinci da shi
abu na farko tanadi na farko shine a kare rayukansu na biye da shi kuma shine kamar haka duk wani shirye-shirye wanda gwamnati take da shi da wani manufofin gwamnati ai ana yin shi ne domin wayannan talakawan batun ilimi da muke magana akai suwa za su ci gajiyar batun kiwon lafiya wanda muke magana da kuma batun tsaron ai duk talakawan ne za su ci muriyar wannan abubuwan wanda muke magana wannan fa abin da ake yi ana yin shi ne saboda dalilai na tsaro idan ba ai haka ba da kuma gwamnati ne za a zo ai kuka da gwamnati na cewa gwamnati bata kare mutanenta ba
Isa Loli Kara Mirar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe 11 da kusan minti 18 ga Yusuf Harande da shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan lasariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. A ci gaba da kokarin sashen Hausa na murya Amurka wajen bincikowa da hanyoyin magance matsalolin da suka yi bangaren ilimi da baibayi a Najeriya da makotanta. Wannan makon abokin aikin mu Lawal Isa Ikara yayi tattaki zuwa birnin Zazzau inda ya samu tattaunawa da masanin na fannin ilimi wato Professor Ango Abdullahi inda ya bayyana da dalilan da suka sa ilimi ya samu na kasa a kasar. Sai ku biyo mu sannan a hankali don jin hirarsu.
Ke morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
A matsayinka na masani a bangaren musamman ma dai abubuwan da suka zabanci ilimin da matsayin shi a wannan kasa ta Najeriya. Za mu so mu ji ya kake ganin matsayin ilimi? Kana ganin ilimi ya tabarbare a wannan kasa kuma me ya kawo tabarbare idan ya tabarbare?
To alhamdulillah zan iya cewa matsayin ilimi Najeriya yanzu kana iya duba shi ta fuska biyu. Fuska ta farko yaduwarsa da yawansa, wannan kuma yana magana ne ilimi na zamani ko ilimi wanda ake cewa na boko. Kamar ni lokacin da na je makaranta ina karami, kusance mu ce kusan shekara 70 da suka wuce, kana iya kirga yawancin elementary school ma kawai ma zaka iya kirga su akan yatsunka wanda ake da su. Kamar ni mutumin kasan Zazzau, duwa kasan Zazzau wannan lokaci ba makarantu elementary school wanda suka wuce 25 a wannan lokaci, kamar shekara 70 da suka wuce
gabaɗaya. Lardin Zazzau,
Lardin Zazzau gabaɗaya. To da ka fara maganan kuma secondary, wato abinda ya wuce elementary ko primary school, a Lardin Zazzau gabaɗaya har zuwa 1953 ba makaranta secondary a Lardin Zazzau. To saboda haka idan ka lura da ilmi akan yaduwarsa tun daga ƙasa har zuwa sama, sai ka ce ilmi ya yadu kwarai kwarai da gaske cikin shekarun 50-60 da suka wuce. To kaga wannan yawa kenan, yaduwa na yawa. To sai ɗaya ɓangaren wanda yake yawanci ba a cika mai da hankali a kansa ba, don yawan abu ba shi ne kansa ko albarkarsa ba. To ina tsammani ta wannan gefen inda za a ce da Turanci quality, wato nagartattun ilimin da ingancinsa, to a nan wurin ba zai iya ikirarin cewa an sami nasara irin yadda ya kamata ba.
A iya cewa ilimin ya taɓarɓare kenan?
Ito taɓarɓarewa kuma a nan wurin ana nufin cewa da yana da kyau, to amma kuma yanzu ya tashi daga kyau ya lalace. Gaskiya ne za a iya cewa ilimi wanda aka fara bayarwa na farko, ko da yake bai da yawa, bai yaduwar da nake magana ba irin na yanzu, sai a ce irin yadda ake ba da shi, ko da elementary school ne, ko da kuma a secondary school ne, kuma har da jami'o'i irin na farko wanda aka kafa shekara 50 da suka wuce, za a ce ingancin shi na wannan lokaci ya fi ingancin shi na yanzu. Wannan kuma haka ne. To saboda haka nan idan ka lura da abinda ake cewa, ko kalin magana Hausawa ne da ta ce in damboye yawa baya jin mai, watakila shi ya sami ilimi a Najeriya, watakila shi ya sa wannan ingancin da muke magana na farko wanda mun sa'a mun samu yake ƙara zamewa, yake ƙara ja da baya a yanzu, saboda ainihin yawan abinda za a yi aikin a tabbatar da ilimin ya tsaya akan ingantacce ba a samu kamar yanzu. To nan wurin kuma sai a iya tambayar cewa a yawan man ko man da ake ya kamata a sami ingancin ya yi karanci ne, ko kuma an ƙi kai shi ne, iri ne an ƙi samar da shi, ko kuma an ƙi kai shi inda ya kamata ya amfani. Wannan ma shi ma tambaya ne, domin in ka lura da yadda ake kuka da lalacewar ƙasa ta fuskar siyasa, shugabannin siyasa na wannan zamani ba su damu da abinda zai gina ƙasa ba, sai abinda zai gina kawunansu a matsayinsu na shugabanci da sauransu. Watakila shi yake kauda ainihin abinda ya kamata a je amfani da shi a gina ilimi, ko ma a gina komai ma zuwa wurin da bai kamata ba. Kuma shi yasa ake ta maganan corruption a Najeriya, shi ne ma ya durƙusar da ƙasa yanzu. To in ko haka ne, ba za a ce ƙasar ta tsiyace ba ne irin yadda za ta kasa yin ayyuka irin wa'annan, amma saboda shugabanninta ba su mai da hankali a kan yadda za su tara arzikin ƙasa su kai shi inda zai ma jama'a amfani ba, sai dai su kai shi bankuna a ƙasashen waje, ko kuma su ɓoye wuraren da ba zai ma ƙasa amfani ba, shi ne kuma ake ta fama da shi yanzu.
Ta yaya farfesa zai alakanta maganar da ake ta kila ko kamar karancin da kace na kuɗi da ake ganin ka an babu wadataccen kuɗin da a ɗauka, da kuma maganar da ake na cewa akwai karancin nagartattun malaman da za su koyar ne, shi ne ya kawo na ƙasan da yaro zai iya gama makaranta amma bai san abin da aka koya mai ba?
Wannan duk tare suke ai rukuni ne. Makaranta ita ba gini ba ne kawai, ba a ma samun makaranta sai da malami. Komin kyan gini ko kuma komin yawan gini ba shi ne makaranta ba. A sami malamai da kayan aiki wanda za a aiki da su a koyar da wannan abin da wannan makaranta take nufin koyarwa, a koyar da shi da kyau. To wannan abin da yake faruwa kenan. Duka yanzu abin da muke gani akwai taɓarɓarewan ba ma yawan malaman ba ne, a sa ma yawan ni ban ɗauka malaman ne sun ƙaranci ba, amma abin da ya ƙaranci shi ne sanin malaman, ko abin da malaman suka sani wanda za su koyar. don sai ka san abin da zaka koyar, sannan zaka koyar da shi da kyau cikin inganci. Abin da yake faruwa yanzu, maimakon irin malaman da muka samu da waɗansunsu daga ƙasashen waje, yawanci kamar mu, ni ban samu wani malami ɗan ƙasa da ya koya da ni ba a secondary school, sai mutum ɗaya ko biyu, duk sauran turawa ne. To sun zo abin da ƙwarewa wadda ya sa suka koya mana karatu ingantacce, kuma wannan inganci an ga sakamakon shi a irin jarabawan da muke ɗauka na ƙarshe na wannan lokaci.
Masu rawar iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ci gaba da jin yadda tattauna wannan ta kasance. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin da wadda ta ba da umarni shirin ya zo muku, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Bisa tattalin ne man sani kowanne, a maza da mata don mu zan miƙewa.
To madalla, yanzu kuma ga nasihar Azumi.
Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, bismillahir rahmanir rahim. Ni Azumi, ga abin da aka ce kai. Kai mai Azumi, idan ka sha ruwa ka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Sannan ka ce zaba zama'u hotel latul uruku wa sabatul ajru, wato ya Allah wa kai ne Azumi, don kai ne Azumi, da abincin ka arzikin ka na sharuwa ka karba mini aiki na da Azumi na. Kai ne Allah, kai ne mai ji, kuma kai ne masani. Kana jin abin da ake faɗa, ka san abin da ake aikatawa. Sannan kuma muna fata to kishin ruwa ya tafi, kuma jijiyoyi duk sun kunshi da ruwa, wato sun yi danshi. Sannan ladan Allah ya samu, don ka san an ce, wato ya tabbata an ce, idan kana aiki ko sallah ko wani irin aiki ko sadaka za ka ba ko ibada ko nafila, wato ka rika fatan aljanna. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, Allah samu dace. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
A yau Litinin, masu tattaunawa ɓangaren Iran da wakilan manyan ƙasashen duniya ciki har da na Amurka suka dukufa wajen ganin an kammala ganawar watanni 18 da aka kwashe ana yi domin cimma matsaya kan takaddamar nuclear Iran. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce yana da yakinin za a cimma matsaya guda, ko da yake ya ce akwai bututuwa da suka rage, kuma ya ce ba zai yi alƙawarin za a cimma matsaya a ƙarshen yau Litinin ba. Kasar Girka da ƙawayenta na nahiyar Turai sun amince da wani sabon shirin ceto tattalin arzikin ƙasar a karo na uku bayan wani taron ƙoli da suka gudanar cikin gaggawa. A yau Litinin, shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya bayyana cewa an samu daidaito na bai ɗaya a birnin Brussels bayan sa'o'i 17 da aka kwashe ana tattaunawa. Kasar ta Girka ta amince da wasu jerin sharuɗa masu tsauri domin ta ci moriyar tayin bashin kusan dala biliyan 100 wanda take matuƙar buƙata. A yau Litinin, ƙasar Iran ta sanar da shirin ƙaddamar da harhare domin ƙwato lardin Anbar da ya faɗa hannun mayakan ISIS waɗanda suka karɓe wurare da dama ciki har da biranen Ramadi da Fallujah. Sanarwar wacce aka yi ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun Iraki da mayakan Shi'a da na Sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin.
To madalla, gaishe ka. Masu aro abin da ya sauka kenan cikin shirin a halin yanzu, amma kafin mu sallama mun samu labarin tashin bama wani shingen bincike na ƴan sanda da ke Maiduguri mai suna Jinchilo Checkpoint. Dan ƙunar baƙin wake ne kadai ya halaka, wani soja kuma ya ji rauni. Allah ya kare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da karanto labaran duniya da kuma Julie Lazarus Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya ta tirka mata, a nan ne Sahabo Imam Aliyu zan da aka ta yin sallama da ku, sai can anjima, a sha ruwa lafiya ga masu azumi, sai anjima.